Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare sallama da fatan alheri gare ku da fatan dukunanan lahiya da wannan maritan Alhamis 10 ga watan Disamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Da kuma ta gidan rediyon Amfani FM a Yamai kasar Jamhuriyar Niger. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fagin
da Halima Jumrau.
Kamar yadda shirin yau da gobe kan yi kowace Alhamis kan kiwon lafiya, yau za mu duba matsalar yoyon fitsari wadda ke da nasaba da haihuwa.
Wayyo Allah na! Wayyo Allah na! Yau ina ganin sauyin rayuwa.
‘Yar uwa, me yake daminki?
Mijina ne ya guje ni saboda kinkimi na da yake yi.
Me yayi zafi haka?
Saboda na kamu da ciwon yoyon fitsari.
Yoyon fitsari? Ai ba ciwon da ba a warkewa bane. Da zarar an yi miki aiki, zaki warke. Dan haka, kada mai gida ya guje wa matarsa saboda matsalar yoyon fitsari. Haba mai gida, ka tuna da ƙaunar da kuke wa juna. Ke kuma ki kasance mai tsafta da yawan gyara jiki tare da fesa kayan ƙanshi gwargwadon ikonki a koda yaushe.
Don haka ku je asibiti mafi kusa yayin da haihuwa ta zo muku.
Kuma wani bincike ya nuna cewa a yankunan karkara kashi 87 cikin 100 na haihuwa na faruwa ne a gida. Kuma a Najeriya arewacin Najeriya aka yi samun mata masu haihuwa a gida duk wa inji wannan bincike.
To me ye yoyon fitsari? Akwai rigakafi? Ko yana da magani? Domin mu samu ƙarin haske da ƙarin bayani da ƙarin fahimta akan wannan matsala ta yoyon fitsari, yau ma mun gayyato ƙwararriyar likitar mata daga Kano, Dr. Hawwa Musa Abdullahi, wadda yanzu haka muna tare da ita. Nan gaba kaɗan za mu tattauna da ita kai tsaye a cikin wannan shirin yau da gobe, shirin matasa.
To a wani lokaci can baya gwamnatin Najeriya da wata kungiyar mata sun hada gwiwa sun taimaka ma wasu matan da ke fama da irin wannan matsala ta yoyon fitsari a jihar Borno. An yi musu tiyatar gyara kamar yadda za ku ji daga bakin daya daga cikin matan da suka samu wannan taimako.
Sunan na Uzuwa Tasumda, na tashi daga Askara Balakal Gamin. A gaskiya ban dade da wannan ciwo ba. A wannan Oktoba ne, 18 ga wannan September, Oktoba shi ne wannan ciwo ya same ni. A takacin gaskiya wa'anda na sani yanzu asali wanda ba su zo nan ba, a gida yanzu su shida, ba su samu kasance a nan ba. A gaskiya ina farin ciki sosai da ile taimakon da mata 'yan uwana suka yi min. A yanzu kuma ina sake roke su da girmansu su sake tallafa har yanzu da sauran 'yan uwanmu mata wanda suna fama da wannan ciwo. Su ba mu su sake tallafa mana mu je har local government namu mu tallafa ma sauran 'yan uwan mata su ma su zo su samu albarkan da wanda muka samu a nan. Na gode sosai da alherin da Ubangiji ya yi mana.
We learned that most of these ladies were divorced because of this condition. So alhamdulillah now that they have a skill, at least they can be self-reliant and they can stand on their own.
Jamila, kin ji wannan tattaunawa da aka yi?
Kwarai da gaske.
Daga ƙarshe wannan wadda ta yi turanci tana nuna cewa yawancin irin waɗannan mata daga sun kamu da wannan matsala sai mazajensu su guje su. Saboda haka ƙungiyarsu ta mata sun samu an musu wannan aiki na gyara kuma an tallafa musu da sana'o'i za su iya dogaro da kansu.
Gaskiya.
Sosai. To ga dukkan alamu da ya kamata yanzu mu kawo muku amsoshin tambayar mu. To muna nan dai muna. Me za ki ce?
Ko zan fata taunawa ne da Dr. Hawako?
Yawwa, saboda yanzu haka muna tare da ita ba? Yawwa.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku.
Ina jin saboda muryarki.
Da watan za a gawarce mu. To, yau dai ga duka alamu amsoshin tambayar mu ta jiya kamar ta shiga mala ko?
Gaskiya sai kike daga karshe
kai. Sai daga karshe za mu ji wadannan amsoshi. Amma yanzu haka muna tare da Dr. Hauwa Musa Abdullahi, ƙwararriyar likitar mata daga Kano. Assalamu alaikum, Doctor.
Assalamu alaikum, assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ina wuniya ayyuka?
Lafiya lau, alhamdulillah, ya na ku aiki.
Alhamdulillah, mun gode wa Allah.
Masha Allah, Allah ya bada lada.
Amin ya Allah, kuma Allah ya bada lada, kuma Allah ya ƙara hikima da basira.
To, abin ya rabi.
Yawwa, to da farin farko dai Dakta, menene yoyon fitsari?
To, shi yoyon fitsari wato wata lalura ce da kake samun mata. A lokacin da suka samu matsala, aka samu wata kafa ta samu tsakanin mafitsaran mace da matancinta. A lokacin da mace ba ta da wannan matsalar, idan ba wannan kafar, tana jin fitsari ta je ta tsuguna ta yi shi da kanta. Amma a lokacin da wannan kafar ta samu, to ba za ta ji fitsarin ba sai dai ya dinga binta. To, bi ma'ana yayin fitsari ya kasance wata kafa ake samu tsakanin mafitsara da kuma matancin ya mace, wanda wannan kafar bai kamata a ce an same ta ba, idan dai ba lalura ce ta samu ba. A takaice shi ne bayanin menene yayin fitsari.
Yawa, to Dakta, ita wannan kafar me ke haddasa ta, me yasa ake samun wannan kafar?
Eh, to abubuwa da dama suna sa a same ta, amma dai mafi ala abin da ya fi sa aka same ta shi ne idan mace ta samu juna biyu ta zo naƙuda, kuma ta yi naƙuda mai tsaho, wanda idan ya kasance cewa tana naƙudan nan ta ɗauki lokaci, kuma naƙudan ta kawo kai, amma a dalilin cewa gurin da ɗan zai bi ya fita ba zai iya fita ba, to kan ɗan sai ya danne mafitsara, wanda ita mafitsara tana tsakanin ita mahaifa ne, wato wacce mahaifa da jariri yake kwanciya, daga kuma shi ƙashin ƙugu wanda yake daga gaba na mahaifiyar. To, idan ya kasance cewa kan yaron ya danne mafitsarar tsakanin wannan ƙashin na ƙugunta da kuma kan yaron ya zama a tsakani, shi ta mafitsarar ta zama a tsakani, to zai kasance cewa jini baya gudana. To, ya kasancewa jini baya gudana, to sai ya kasance cewa gurin ya mutu. To, nan da nan da an ɗan samu ɗan lokaci, ko da bayan an yi aiki an cire jaririn ne, ko kuma ma kafin yawanci dai sai an cire, tunda kaɗai yana danne, wato sai shiga kuma gurin fitsarin yana ta zuba ba tare da mace tana jinsa ba. Bi ma'ana ba ta samun sanda yake zubowa. To, kamar yadda na ji kun fara magana da farko, kan kusan kashi 90 kuma sama da kashi 90 bisa 100 na yayin fitsari da ake samu a ƙasashe masu tasowa a dalilin haihuwa ake samunsa. Idan aka samu naƙuda mai tsaho, ya kasance kan jariri da ƙashin ƙugun mace ya danne mafitsara, ba a samu jini ya gudana yadda ya kamata ba. Amma banda wannan, ƙalilan daga cikin yayin fitsari kuma abubuwa da dama sukan jawo shi. Zai iya kasancewa a dalili ne na kuma ko ta zo haihuwa ba ta zo ba, an taimaka mata da wasu ƙarafa wajen ciro jariri, ana iya samun wannan. Zai iya kasancewa kuma a'a ba haka ba ne, ko an mata wani operation ne, ko operation na ciro ta wajen haihuwa lokacin aka ɗan taɓa mafitsarar ba tare da an sani ba, shi ma hakan yakan iya faruwa. A'a kuma zai iya kasancewa a wajen naƙudar, kin san al'adar mutanen mu, in aka ga cewa ba a haihuwa ba ta zo da wuri ba, akan je gurin a kirawo unguwar zoma sai a zo a yi yanka, yankan da ake cewa yankan gishiri. Mu a namu na Bature, kin san muka tashi mu ƙasa muke yi, sai mu yanka shi daga gefe. To, ita kuma in ta tashi unguwar zoma wacce ba ta san kan aiki ba, sai ta yanka shi sama, sai ta yanka da ya shiga kai tsaye cikin mafitsara. To, yawanci wannan a ƙauyuka shi ne abin da ya fi kawo matsalar yayin fitsari. Idan haihuwa ta zo da gardama, sai a ga cewa ai gurin ne bai kankani, to sai a je a samu unguwar zoma, sai ta sa wuka ko aska ta yanka, sai ta yi sama, sai ta shiga cikin mafitsara. To, sai ta ga mace tana ta zubar da fitsari ba tare da ƙauƙautawa ba.
Amma kamar mun ga a shekarun bayan nan, kamar akwai ungozomomin da ake ɗauka ana ba su horo, ana wayar musu da kai, ana ƙara koya musu aikinsu, ko kuma ce ana zamanantar da aikin nasu.
Eh, to ana zamanantarwa, amma idan kike la'akari da inda ƙasar Afirka take da girma, kusan kashi nawa ne suke samun wannan zaburawar da ake musu a koyar da su? In kika duba kika ce za ki ɗauka shi siyasi, ba a za a samu kashi biyar ma bisa ɗari wanda suke samun wannan sake tunatarwar da ake yi ba. Saboda haka mafi akasarin ungoyin zomomin dai suna da wannan matsalar. kuma kauyukan da dama wanda suke bukatar wannan zaburarwa ba su suke samun wannan kulawar ba. Yawanci wanda suke samun kulawar wanda suke a birni ne ko kuma wanda suke kusa da birni, kauyukan can wanda suke da bukatar su san ma menene ya illar abin da suke, su ba sa samun wannan zaburarwa da ake ta koyarwa. Saboda haka kalilan daga cikin su sune ake koya irin wannan abin, amma mafi akasari sama da bisa 90% ba sa samun wannan koyarwa da ake. Saboda haka matsalar dai tana nan, ana tare da ita.
To ina mafita kenan idan da zaki bada shawara yadda za a samu a taimakawa mutanen karkara tunda su ne suke samun wannan illa da daman su, wace irin shawara zaki bada?
To abinda nake son mutanen mu su fahimta shine cewa cutar yayin fitsari cuta ce ta rashin wadata. Me ake nufi da rashin wadata? Idan ya kasance cewa yarinya ba ta samu wadatar kulawa ta kimani kyau ko kula da lafiyar ta tun tana kuruciya ba. Kinga idan ba ta samu kimani kyau ba tun farko ta taso babu koshi, babu lafiya a jikinta, to ba za ma ta yi girma yadda ya kamata ba. Idan ba ta yi girma yadda ya kamata ba kugunta ba zai gina ba. Idan kugunta bai gina ba ko idan ta zo haihuwa ko da ake ta shekara 20 ko ta shekara 30 ba ta da wannan ginannan kugun. To tana iya sa zuwa ta samu haihuwa kuma haihuwar ta zo da matsala. To kinga kamar yadda mutane suke cewa auren wuri wani lokacin shi yake kawo yayin fitsari. Auren wuri yana da alaka da yayin fitsari amma ba alaka ta kai tsaye ba. Wannan dai matsala ta rashin wadatar kimani kyau tun daga kuruciya da samun alluran rigakafi su suke gurgunta kugun mace. Wanda idan har ba ta samu ta samu kulawar ba ta zo kuma har ta miƙe a haka, za ki ga cewa ko da ta zo haihuwa ko da ta samu shekaru da yawa to wannan kugun ya riga ya samu na kasa. To wannan ita ce shi ne abu na farko. To kinga duk in muka ce za mu dubu matsalolin sai mun ɗauki abin tun daga cikin farkon rayuwar tasowar ya mace. Ga kulawa da ya mace a lokacin da ta taso take yarinya a ba ta kimani kyau, ta taso da lafiya da koshin lafiya. Isa ki da anyan zaki dan so suna tafiya kosassu kaman da wakai. Saboda suna samun koshi suna samun lafiya. Ba kamar ƴaƴan da ba. Saboda haka idan dai ɗaya mace za ta samu koshi da lafiya kamar yadda suke a birni ba kuma kamar na ƙauye da suke a yanzu ba, to zaki ga cewa ba su da wannan matsala. Abu na farko kenan. Abu na biyu ilimi. Kin ga dole sai an faɗakar da mutane sun san cewa shi yayin fitsarin nan ma menene shi. Iyaye ake samun sa. Sai a za a bi a kare shi. Kin ga sai an lura da wannan. To kinga a lokacin da yarinya ta taso ta samu ilimi mutane suka san me yake faruwa, za a ɗauki matakai na kare kai daga kamuwa da wannan cuta. Sannan a lokacin da yarinya ta taso kinga dole a bata alluran rigakafi. Saboda in ba a samu alluran rigakafin nan ba kuma za ki ga cewa in aka samu matsala kugun yarinya kan iya taɓuwa in ta zo haihuwa. Sai ki ga fitar jaririn ya yi wahala. To kuma kin san babban abu shi ne ko da a ce an aure da yarinya a shekara 10 ma a ce alal misali. Idan ta samu kulawa a lokacin da take da juna biyu. Ta kuma zo haihuwa a ta samu kula a lokacin da ta zo haihuwa. Ya kasance cewa an karta samu ingantacciyar kula za a iya gano cewa akwai matsala. Bi ma'ana tun farko tun bata wahala ba kuma tun kafin ta shiga naƙuda za a iya gano cewa tana da matsalar da ba za ta iya haihuwar jariri ba. Yake za a ɗauki mataki da wuri kafin ta fada hatsari. To amma idan ya kasance cewa babu kulawa tun daga lokacin da yarinya ta ɗauki juna biyu ta zo kuma haihuwa. Ba ta samu kulawa ba kuma aka yi rashin dace babu ilimi. Menene ilimi? Yarinyar da ke ilimi ta samu wadatar ilimi musamman a ce ma zuwa sakandiri. Wani yarinyar ta samu yar wayewa. Abin duk da yake na canfa-canfa ne da bai kamata ba za ta lura da su, za ta san cewa abu daidai ne, za ta san cewa ba daidai ba ne. Sannan ko da mu'amalarta da mutane za ki ga cewa mu'amalarta da ta jama'a za ta fita daban. Ko shawarwari ne za ta iya bayarwa a gidan da ta tsinci kanta yadda za a ɗauki matakai, za ta iya shirya bi ma'ana al'adar wannan gida. Idan ma ba al'ada ce wacce take mai kyau ba, in ba sa zuwa asibiti za ta iya juya suka nuna mata ra'ayi, ta nuna musu ra'ayinta su iya canjawa su fahimci me ake ciki. To shi ilimi babban gundarin abu ne a rayuwa wanda sai da shi ake tiya. Saboda haka ilimin ma ya mace zuwa sakandare shi kanshi ya iya ba ta dama ta iya samun girma ta kuma ƙara shekaru, kugun nata ya kuma ginuwa wanda ba za ta iya samun wannan matsalar yayin fitsari ba. Haka zalika in ta ga matsala za ta yi kowar cewa a kai ta asibiti. Ko a samu taimako yadda za a taimaka mata ba tare da ta faɗa wani hatsari ba. Saboda haka ilimi babban abu ne. Ilimi na zamani, ilimi na addini, ilimi na sanin menene matsala, wace lalurai ne, ya za a maganta. Saboda haka shi kanshi ilimi haka ne. A ba da ilimi kwakwara abu ne wanda yake da kyau. Sannan idan ya kasance cewa babu wadatar abin da za a yi amfani da shi, kin ga dole sai ya kasance cewa ko da ake matsalar ta taso an yi kokarin zuwa asibiti akan lokaci. To amma rashin wadata shi ma babbar illa ce. Wani lokacin an gano an san cewa akwai matsalar ma an san yaya take an san me ya kamata an fadakar an ji a rediyo. Amma kasancewar babu yanda za a je asibiti. To shi ma kin ga nan babban hatsari. Ya kamata a ce mazaje da ita kanta matar in suna da 'yan sana'o'i idan aka san cewa an ɗauki juna biyun nan tun daga san da aka ɗauke shi a fara tanadi. Ba zai wuce lokacin da matar ka ta shiga naƙuda ta shiga hatsari ba sannan ka fara neman taimakon yaya za ka yi. Wanda lokacin da za ka je neman taimakon nan ba lallai ka samu wanda zai taimaka maka shi ma yana da abin da zai taimaka masan ba. Ita kuma haihuwa ba sallama take ba. Sannan za ta kawo kanta ba za ta ce da ni nan zuwa ba. In lokaci ya yi ka san dai lokaci ne wannan shi ne daidai lokaci to in baka da tanadi haihuwan tana iya zuwa a lokacin da ba za a iya samun taimakon ba to sai ki ga ba kuɗin tafiya ba halin tafiya. An bar mace a gida har sai abin ya zo ya kasance illar yayyen fitsarin ta samu tun ma kafin a zo asibiti. To amma abin da mutane ba sa fahimta idan aka zo asibitin ana ciro ɗan ko da a ce operation aka yi aka ciro shi ko ta ƙasa aka jawo shi ba sa fahimta cewa wannan daɗewar da suka yi a gida kafin su zo asibiti wannan illar ta riga ta faru ta rashin samun jini ya gudana tsakanin mafitsara da kuma a jikin mafitsara saboda kasancewar kan ɗa da ugun mace sun danne mafitsara a tsakanin su. To wannan illa tuntuni ta faru amma da an cire kan jariri tunda shi ya danne gudun sai kaga yayin fitsarin ya bayyana. To ya kamata mutane su san cewa jinkiri a gida kafin a zo asibiti babbar illa ce. Haka shi kanshi jinkiri akan hanya kafin a ƙaraso babbar illa ce. Sai awa nawa kafin a zo babban titi. A zo kuma babban titin kafin ma a iso asibitin shi ma matsala ce. Sannan dole ita ma gwamnati ba sai ta shigo ciki ba wai a tsaya akan karkara ba akan mutane akan ilimi gwamnati dole sai ta shigo ciki ya gwamnati za ta shigo ciki sai an tabbatar da cewa akwai ingantattun asibitoci kuma asibitocin nan su kasance suna kusa da masu buƙatar su ina amfanin a ce akwai asibiti sannan yayi nisa da inda za a je sai an yi tafiyar mil mai yawa kafin a tadda shi sannan mai yawa kuma a je a rashin dace sanda za a je babu abin da za a iya wa wannan mata saboda babu likitan da zai iya yin wannan abu ne ya taimaka mata a ta haihu akan lokaci mai yawa a ce sai an taho asibitin birnin sannan kafin a zo asibitin birnin Allah kaɗai san lokacin da za a ɗauka sun zo birnin ma ba su san ta ina za su fara ba to kin ga duk wannan matsala ce kuma za ka gwamnati sai ta yi da gaske ta samar da ingantattun asibitoci a duk gurare sannan an zuba kayayyakin aiki ingantattu sannan an zuba ma'aikata ingantattu wanda suka san me suke wanda za su iya magance waɗannan matsaloli amma idan ba haka ba ba za mu rabu da wannan cuta ba sannan kuma abin da nake son mutane su sani shine ita cutar yayyen fitsari ba tana da magani ko da a ce ma ta faru ana magance ta yawanci suna ganin cewa in an same ta ba ta da magani ba haka abin yake ba dan na ga matar da tana da yayyen fitsari ta yi haihuwa shida bayan nan tana fama da yayyen fitsari amma a haka ta haifi 'ya'ya shida. Da kin ga wannan iya ita iya tunanin ta kawai irin wannan cuta kawai harka ce ta haihuwa ta saka su ba ta da wannan magani to cutar yayyen fitsari tana da magani saboda haka mutane sai sun fito birane da ƙauyuka masu wannan matsala sun kawo kansu an magance ta idan ba haka ba in tafiya ce tafiya za su iya samun matsala tunda shi fitsari ba kamar ruwan famfo ba ne yana da sinadarai a cikin wanda za su iya wa jiki illa samun ƙuraje daɗewar guri duk da sauransu. Saboda haka ina fata mutane za su lubi tare da wannan ɗan bayani da muka yi a yanzu.
Yawa akwai amsoshin da masu saurare suka bada wanda ya shiga mala da yau amsoshin tambayar tamu ta shiga mala amma akwai mutane da yawa musamman maza da yawa sun nuna cewa suna barin matansu su aihu a gida ne saboda su ba su da kuɗi dan sun kai matansu asibiti za a ce ka kawo kaza amma kamar yadda kika yi magana dakta ai wata tara take yi da ciki ya kamata a ce maza daga matarka ta ce tana da ciki ka fara tanadi ko asusu za ka yi karka yawa to me za ki ce game da wannan irin wannan ra'ayi na cewa ba su da kuɗi
wannan gaskiya ba tsari ba ne inda ka san ka auro matarka ka kawo ta gida kuma har ka san cewa tana ɗauke da cikinka to daga can da ka san wannan dama ya kamata ka fara tanadi daga wannan watan da ka ga ta yi ƙasan wata. To ka san tanadi ya same ka dole ne kai fara tanadin me zai je me zai dawo kuma shi tunani ana yin sa idan abu ya zo da kyau ya zai kasance in an zo da matsala ya zai kasance duk wannan sai ya shiga cikin tanadin mutum saboda haka ko me mutum yake ya kamata a ce a cikin wata abin da yake samu ya dinka ware wani abu yana ajewa saboda tunanin wannan rana da za ta zo ta haihuwa. Inda ba za a tagayyara ba, mace ba za ta tagayyara ba. Miji ba zai tagayyara ba, za a kuma haiko ɗana ɗaya ne. Saboda haka maza dole sai sun canja wannan ra'ayi sun dinka tanadi. Suna yin me ya kamata, suna kuma tanadin me ya kamata a yi. Kar ya kasance cewa yanda mu al'adar mu take idan matsala ta samu an dauki ya an baka kuma idan haihuwa ta zo iyayen ta fito za su yi wahala. Kai daga san da aka to asibiti shikenan ka cire hannunka kai dan gata ne. Sai dai kuma idan ta haihu a da maka da mata a da maka da ɗa. Iyaye su za su yi ta wahala har sai lokacin da ta samu lafiya. Wannan tsari bai yi ba. Ba daidai bane.
Idan bata samu lafiya kuma idan bata samu lafiya ba kuma ya gudu ya barta.
Kuma bata samu lafiya ba kamar ta samu ya yi tsarin nan ya gudu a suke yi. Kinan yayin fitarin yace kan zo an same shi saboda wahalar da aka sha dan bare. Sannan miji ya gudu ya barki. Yanzu kuma wayewa ce ba ta zo ku kuma ɗan uwa suke saurara su da fadakarwa da ake amma a da ɗan uwa ma gani ce abun kunya ta kawo miki. To sai kiga an kyale su suna rayuwar su daban wasu ma a ƙarshe su kan kare da karuwanci. To kiga ai wannan rayuwa ba sai daidai ba ko ya wani zai zo ya taimaka maka kai ma sai kai wa kanka tane. Da kuma a ce komai 100% sai an zo an yi maka ba shi dan bukin yayi yawa ai baya jin mai. Duba da yawan al'ummar da muke da ita. Idan aka ce komai kai zuba ido sai an maka kyauta to akwai matsala. Mutanen ya kamata su gane su san cewa wannan abu ne wanda dole sai an yake mu kai kaniyar kai da kai. Shi yasa zaki ce a kudancin mu nan Najeriya da sauki akan nan arewa. Saboda mu arewa muna da wannan matsala ta rashin tanadi. Rashin sanin me ya kamata ta ganin cewa ai kai dan gata ne ɗan uwa dangi komai za a yi mata ba haka rayuwa take ba. Abubuwa suna canjawa akan lokaci kuma ko ba sa canjawa bai kamata a ce ka dawo da haƙƙin da Allah ya tsora maka.
Gaskiya addinin da ake cewa ma ya addini ya ce a taimaka amma akwai kamar yadda kika ce kowa akwai haƙƙin da Allah ya tsora mishi.
Gaskiya ne ko shi addini ma ko komai ne. Sauki ya fi komai sauƙaƙa komai na rayuwa. Saboda shi addinin ma nuna maka cewa ka ɗauki haƙƙin matarka, ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, harkar lafiya, komai ya nuna maka ka yi shi. To ina ga wannan al'ada ta mu kawai abu ne wanda zan ce dai kusan zan faɗi kalma da ba lalle ke ga daɗi ba. Akan ɗauki wani abin da jahilci. In dai addinin ake na zahiri an san abin da ya kamata a yi to wannan abin da addini yake a yi to sai a yi shi. Kuma tun daga ran da aka aure amace su namiji zai fara tanadin lafiyar. Ba zai jira har kullu da ta fada ha kai.
Gaskiya.
Ya kamata ta koyi su lura da wannan. Kuma a bari amace ta safa fita ka komai sai ta nemi wa kanta musamman a ƙauyuka. Sai ta fita sai ta yi roro sai ta siyar ta yi cefani sai abincin gida ta yi duka ce ga ciki ga goyo. Wannan din rayuwa ce da ya kamata a canza. Ya kamata a samu saukinka. Kana haihuwa ta zo ba ruwanka sai yanda sai duk inda ka kaya shi kenan. Idan ta mutu kafin ka yi 40 an baka wata ka'a. Wannan fata za mu je mu kai ga Ubangiji kuma duk wannan haƙƙin zai tambaya. A ranar alƙiyama saboda shi Ubangiji bai ce ka zauna ba ilimi ya ce ka nemi ilimin abu ya karanta maka yanda za ka yi. To za ka tsaya haƙƙi ne mutane su bi wannan doka da Ubangiji ya shimfiɗa su fitar da haƙƙin ƴaƴansu da matayensu da kowa ma da ya rataya a wurin.
Yawa, dakta a can bakin ce wannan cuta ta yoyon fitsari tana da magani kamar yaya ake a magance wannan matsala ta yoyon fitsari.
Eh to kin ga maganin ta ma dai na farko ka a kamu da ita kariya ce wani amma idan ta kasance an kamu da ita to a taho asibiti. Ana zuwa asibiti akwai dokoki da ake shimfiɗa wa mutum. Za a duba a gani da yin fitsarin naka yaya yake wani iri ne. Guri ɗaya ne ko gurare da yawa ne. Kin gani?
Akwai ma
idan farko abin ne kankani ne za a iya sa roba ya warke. Wannan sai aka sa roba a sati biyu in bai daɗe ba abin ya warke ba sai an yi wani aiki ba. Amma a lokacin da mutum sai an duba idan an ga cewa akwai kuraje akwai wasu matsaloli duk sai an magance wannan. Idan ba ta da kyakkyawar cima da lafiya sai an ba ta cima da mai kyau. Saboda cima mai kyau in ta samu ƙarfi da lafiya a jikinta shi zai sa gurin ya warke da wuri. Sai san shi mafitsara ba kamar sauran jiki ba ne. Inda za a ce kayi cuta yau tabo ya fito ya warke shi wannan gurin a cikin guri yake a rami a rufe. Warkewarsa da in aka samu matsala ɗaya biyu sai ki ga cewa haɗewar gurin da samun lafiyarsa ya yi wuya. Saboda haka sai an tabbatar mace ta samu ƙarfin jiki ta samu lafiya yadda ko da an yi aiki in ma ya kama aiki ne gurin zai warke. Sannan sai an sa ta ce an sa roba fitsari an ta ba ta ruwa sai ta shan ruwa sai ta shan ruwa saboda duk wasu ƙwayoyin cuta da suke tare da ita ya kasance sun wanke. Idan da kuraje kuma ya kasance an ba da abubuwan da za a amfani da su wanda wannan kurajen za su tafi. Sannan aka ga cewa komai ya yi daidai jinin jikinta ya wadata ba ƙwayoyin cuta sannan a sa mata rana sai a yi aiki. To wannan aikin kuma shi ya kasu kashi daban-daban, ya danganta da girman gurin da gurin da take da nan da adadin gurin yawan shi kulolin da aka samu. Sannan za a yanke shawara wani irin aiki za a yi. Amma dai bi ma'ana shi ne abin da muke son mutane sani, ana magantawa idan an samu. Sannan kuma ita cuta ce wacce bai ma kamata a sani ta ba. Saboda ana iya kare kai daga kamuwa da ita tun daga farkon rayuwa. Imani sai ga yaro ya ce koshi ya zama lafiyayye, gugu lafiya, sannan ya kasance cewa ya samu cikakken awo a lokacin da ta ɗauki juna biyu, ta samu cikakken kula a lokacin haihuwa, ta haihu ba tare da wata matsala ba. Idan an gano cewa akwai matsala ba za ta iya haihuwa ba, a ɗauki mataki na gaggawa yadda za ta haihu a kan lokaci. Ba sai ta gama wahala ba, tunda za ta zo ko da a ce ba an yi aiki ko an cire ɗan jaririn ya zo ba rai kuma sannan ta samu yayyar fitsari.
Yawa dakta, idan mace ta kamu da yoyon fitsari kuma aka mata aiki ta warke, kamar har wani lokaci za ta jira kafin saduwa da mijinta?
Yawa, idan aka ta samu yoyon fitsari kuma ya kasance an samu, Allah ya sa an dace, an yi aiki kuma an samu lafiya, to yawanci ma za ki ga cewa su guraren da ake wannan aiki na yoyon fitsari ba su kan sallami mace a haka kawai ba. Sukan ɗan taimaka mata ta samu sana'ar yi yadda za ta riƙe kanta, ko da a ce ba hali, ko da kuma ta haihuwa ta zo za ta yi tanadi ta ɗan samu abin kanta yadda za ta kula da kanta. Sannan kuma za a sallame ta, idan aka sallame ta za a ba ta doka kan cewa aƙalla bayan ta tafi za su wata uku kafin saduwa mai gida, saboda gurin nan ya warke kalau, ba a tabbatar ba wata damuwa. Sannan kuma idan suka haɗu da mai gida da ta yi ɓatan wata za ta dawo asibiti, yadda za a ba ta kyakkyawar kulawa a tabbatar ta kai har lokacin haihuwa ba tare da matsala ba. Sannan kuma idan ta kai lokacin haihuwa ba za ta yi naƙuda da kanta ba, saboda idan ta yi naƙuda da kanta gurin ne kuma darewa, to warakarta za ta yi wahala, haɗin shi zai yi wuya. Saboda shi aiki yawanci a na farko ne aka fi samun nasara, amma aka je aka yi na biyu aka yi na uku to kuma abu ya lalace. Sai ga samun nasara, sai ga ana ta yi ba nasara. Saboda haka yawanci akan ba su cewa, akan sanar da su cewa da sun yi ɓatan wata idan asibiti ta faɗa, sai a yi lissafa kafin lokacin naƙuda, sai a ba da ranar aiki, sai a yi operation, sai a ce ta samu kanta lafiya, ta samu ɗanta lafiya.
Dakta, me kike nihi da ta yi naƙuda da kanta?
Ba ta yi naƙuda da kanta ba, inda bayan an yi aiki ne.
Eh, yawa.
Operation ake yi.
Na?
Maganar naƙuda.
Eh, yawa.
Idan operation ake mata, aka ba ta larin lokaci, kin ga in aka sallame ta wata uku ba za su haɗu da mai gida ba. Sannan bayan sun haɗu da ta samu juna biyu za ta dawo asibiti, za a ba ta ingantacciyar kulawa. Sannan kuma za a tuntaci lokaci sati biyu kafin lokacin haihuwarta, sai a ba ta ranar aiki, sai a yi mata aiki, sai ta samu kanta lafiya, ta samu jaririnta lafiya.
To dokta, kina ganin cewa wannan exercise da ake kira Kegels yana taimakawa wajen haɗe wajen ko kuma wajen taimakawa wajen ya warke?
A ba shi da alaƙa wannan da taimakawa a maganar yin fitsari. Shi Kegel exercise yana da alaƙa ne idan mutum ya kasance dan gabanta ya dan sauko ko ya saki a dalilin haihuwa. Sai san matan mace haihuwa ɗaya biyu uku da haihuwa mahaifa takan ɗanyo ƙasa. Da za ki gani lokacin mata sukan zo su ta complain cewa suna ganin dan wani abu yana saukowa ko dan balo ko dan waye. Da lokacin aka duba aka ga cewa kankani ne, shine akan ba su shawara cewa su dinga matsi gaban su suna sakin sa. Wanda wannan zai taimaka akalla. Sai ki ga cewa wannan gurin ya dan ba wai zai zama ya koma kaman da ba. Amma dai za su samu sauƙin matsalar da suke samu, tunda wasu za ki ga cewa suna yawan tusa ta gaba ma. Saboda dan buɗewar da ake samu, tunda shi kan baby yaro ai ba ƙaramin abu bane, yana da girma.
Sosai.
To duk san da ya fita yakan dan buɗe mace, to shi ne ake dan ba da wannan shawarar. Sai ki ga cewa mace ta dan samu sauƙin matsalolin da suke samu.
Yawwa, to muna godiya sosai.
A duka da yayar fitsari ko faɗa.
To mun gode sosai Dr. Hawwa da kika sake zuwa wannan dandali, lamu kika taimaka mana da waɗannan bayanai masu mahimmanci, mun gode sosai.
Kuma ta Allah mu ma mun gode ƙwarai.
To ma saurare, sai gobar haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.